goge. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin a Nijar na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro yau Laraba 7 ga watan Maris din shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari zamu magana ne akan yadda ake ta cece ku ce game da rashin ziyarar shugaban Najeriya zuwa wuraren da musibin ta'addanci suka fadawa
wanda karshe mutane suke cewa ya je bikin yar Ganduje a jihar Kano wannan ce ta sa zamu tabo wannan darasi a yau
duk wanda ya san harkan gwamnati ita gwamnati komai ana yin sa da tsari ko me yazo dole sai an bi shi tsarin nan in za a yi komai a yanda yake ko daya to lalle ba gwamnati bace ba har da gwamnati ce ba akwai jami'an gwamnati sannan akwai kuma shugabannin dindindin tsaro ta kasa
wani abu ne wanda a kasashe na duniya da suka ci gaba da demokradiyyanci da muke kallo ko muke koyi da su wasu shugabannin a randa abin ya faru ma suke kansilin duk abin da ke gaban su a shegari su je su kai attention din su su yarce wannan gurare da abubuwa na iftila'i ya faru da su wanda wannan zai sa su kalli cewa da su da shugabannin su fa abu daya ne.
To yanzu kan sai mu je kai tsaye zuwa ga tambayar da muka muku cewa me kuke kallon cece kucen da ake yi na shugaba Muhammadu Buhari Najeriya ya jinkirta ziyartar wuraren da musifu suka fadawa ga amsoshin da wasu ku suka bayar.
To sako na farko daga Yusuf Salisu ne yace muna neman tsaro wurin Allah ne kawai.
To shi ina inda ya tsaya
kenan. Iya inda ya tsaya kenan.
Haka ne babban tsaro kenan. Sai Salisu Mande yace ai dan ai dama dan adam ajizi ne wannan batu sai dai addu'a.
Ka gani. Sai kuma Hawwa Abdulkadir tace rashin zuwa dabci da inda aka sace ƴan uwanmu ba wani abu bane indai shugaban ƙasa ya tura matakan tsaro dan ceto su.
To sai mai jidda Ismail tace yau da gobe Bature ya ce is better late than never wato gara ka makara da ce baka yi baka tabbata ba wani jinkiri yanzu Allah ya bashi ikon zuwa
sai kuma Ibrahim Ismail yace ba su ne a gaban sa ba.
To fa Shafi'u Bakariya yace babu nashi a cikin waɗanda aka sace shine kawai.
To na ƙarshe kuma yace ƙuri'ar Kanawa yake so dan tafi yawa.
To Jibril Zakar daga ƙarshen nima yace abinda ya gada yake yi a lokacin ɗaya gwamnatin ai ya fi kowa cewa ba sa aikin su.
To game da batun nan na ziyarar Buhari a yankunan da wasu iftila'i suka fadawa wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna da waɗannan matasa wasu matasa kenan a zauren muhawarar yau da gobe.
Na tare da wasu baki guda uku a hannun dama na akwai
Mustafa Baka
sai
tare da ni Alhaji Sala Abdullahi Zazzaga
sai Alhaji Haladu Adamu Jibrin.
Yau zamu tattauna akan abubuwan da ke faruwa musamman a shiyar arewa ta wannan ƙasa ta mu Najeriya. Watanni 8 ko 9 da suka wuce an yi wasu abubuwa na tashin hankali a Mambila ta jihar Taraba inda mai martaba sarkin Kano da kanshi ya fito yace an rasa rayuka sama da 800. An zo an yi kashe-kashe a Adamawa, Mubi da Numan da aka rasa mutane sama da ɗaruruwa. An yi kashe-kashe a jihar Benue da aka rasa mutane sama da 70. A kwanakin nan ma an fara sababbin kashe-kashe da ake zargin cewa makiyaya ne da ke shigowa daga wasu ƙasashe a cewar jami'an tsaro suke waɗannan mugayen ta'asa a shiyar arewa. Abinda muke so mu kalla shine waɗannan matakai ne shugabannin arewan nan suka ɗauka wajen shawo kan waɗannan matsaloli. Ganin cewa a cikin halin da ake sai gashi an sace ƴan makaranta a Dabci ta jihar Yobe ƴan mata 110 a yanzu haka ba a ma san inda suke ba. To bari in fara da baki na. Da farko bari in tambaye Mustapha ya kake kallon wannan al'amari ne ganin cewa a halin da ake ciki ma dai har shugaban kasa ya jagoranci gwamnoni 25 suka tafi birnin Kano jihar ku bikin aure.
Assalamu alaikum warahmatullah. Wato Hajiya, gaskiya wannan al'amari da yake faruwa a kasan nan ko kuma da event din da ya faru a wannan lokacin zamu iya cewa abun mamaki ne, abun kuma gaskiya ba abin da za a ce illa iyaka zamu iya cewa bamu samu abin da ake bukata a ci shi ake mana a cikin jagoranci da muka samu mai kama da take na canji bisa ga tafiya da muka saba gani a gwamnatoci na baya ba. Alal misali Hajiya, irin wannan kashe-kashe da kika lissafa suna faruwa wata 8 ko wata 9. Wani abu ne wanda a kasashe na duniya da suka ci gaba da demokradiyyanci da muke kallo ko muke koyi da su, wasu shugabannin a randa abin ya faru ma suke canceling duk abin da ke gaban su a shegari su je su kai attention din su su ziyarci wannan gurare da abubuwa na iftila'i ya faru da su, jajantawa mutanen da wannan masifa ta faru da su, wanda wannan zai sa su kalli cewa da su da shugabannin su fa abu ɗaya ne. Lalle suna nan a zukatan shugabannin su duk da dai ba su suka samu su abin ba ko ba su iya cire musu abin da ya faru da su ba lokaci guda Allah ne kawo. Amma dai akwai concern alamu na tausayi da tausasawa.
Kana ganin cewa al'umman Najeriya na zukatan waɗannan manyan kamar yadda Mustapha ya faɗi?
Gaskiya ba sa zukatan manyan nan ba saboda komai ba, saboda koyaushe sai abu ya faru sai mutum yayi kamar bai sani ba ya ta zuwa ya wukan shi daga baya ko mashawarta ne ba su da shi ne, ni na ga mashawarta ne ba su da shi su waɗannan shugabannin. Bayan da za a yi a ce an sace ƴan mata a makarantar Dabci sai kuma a nuno shugaban ƙasa yana bikin aure a Kano ana ɗaukan jirage ana tafiya ba wani wanda abin nan ya dame shi ba saboda komai ba. Shawara ne wannan mulkin ba ta da masu ba ta shawara a cikin tafiyan da ake ciki gaba daya.
Ya kake kallon wannan al'amari a Haladu?
Wannan al'amari kan gaskiya abinda shugaban kasa mai girma Muhammadu Buhari ya yi ba daidai ba ne, saboda ya kawo kuce-kuce a kan harkokin nan na bikin nan da ya samu ya halatta na gwamnan Kano Ganduje. A ra'ayin da kan a matsayin shi na dattijo kuma mutumin da mutane suke karrama shi a duniya ake ganin darajar shi, irin wannan ya faru mu mun gani a kasa kasashe daban-daban na kasashen duniya, wanda kamar Amurka an yi ambaliyar ruwa, shugaban kasan Amurka Barack Obama ya bar duk abin da yake yi na gwamnati da nan duk wani invitation harkokin da zai ya tashi ya naɗa kafar wandansa, mun gan shi a cikin ruwa ya ɗibi mutane yana ba da tallafin kwashe jama'a jirgin ruwa jirgin wani kowa duk duniya sun gan shi. To abin da muka tsammani cewa mai girma shugaba Buhari zai yi kenan. Wannan abubuwa da ya faru an sace yaran Dabce, an yi kashe-kashe a Benue, an yi kashe-kashe a Mambila, a nan Adamawa gashi nan numan ana kashe-kashe, har yanzu kuma wannan abun yana nan faruwa. Namu a matsayin shi na dattijo mai shekara 75 zuwa 4 ya kamata a ce duk wani abubuwan nan taron biki na meme dakatar da su sai ya kai hankalinsa ga wannan al'umma, saboda al'umma nan su suka kawo shi kan kujerar nan. Kuma wannan mulki da yake ba masu kuɗi yake ba, masu mulki yake ba, masu talakawa yake wa mulki, wannan abin da ya shafa na ƴaƴan Jabci mun ji zafin shi ne. Mutumin jihar Borno ne kuma rabin rayuwa na a Yobe ne, karatu a Yobe ne, samu ilimi ne, san komai, har yanzu kuma da tare da mutanen Yobe nake gaba da baya. Ba abin da zan ce wannan ranan da abin ya faru kwana nayi ban yi bacci ba, saboda koda ba ƴata ko kanwata a ciki abun nan duk ne imani dole abun nan ya taba zuciyarsa. Yaron sa kwalli daya ya faru accident gaba ɗaya duk duniya hankalinsa ya tashi. Abun kunya ma da muka samu a gaskiya wai a ce ministoci manya na Najeriya su suka yi gangama suka je iyakar wai taron mutum ɗaya ɗan gidan shugaban ƙasa ko ɗaya Yusuf shi kadai garan mutane sama da 100 da wani abu sun rasa rayukansu, a ce kuma wai ai wannan mutumin wai yana fighting din corruption kuma yana da adalci ma talakawa, ina adalci a nan Hajiya?
Mustapha, bari in dawo gare ka. To ai a dukkan waɗannan abubuwa da muka yi jawabi a yanzu, gashi shugaban ƙasa ya fara ziyarce-ziyarce har ya tafi jihar Taraba, ya kake ganin wannan zai kasance a zukatan mutane?
A Hajiya, ai zan iya cewa wannan kamar abin da ake kira ihu bayan hari shine ke faruwa, saboda idan kika duba ma da yaje Taraba iyakacin shigan Man House
ba wannan ne ake bukata ba, ai gurin da wannan abin ya faru al'umma talakawa inda abin ya faru nan zaka je ka gana da iyayensu da ƴan uwansu ka jajanta musu su ji daga gare ka su tabbatar da kai ne kaunar su ne mai kuma bakin ciki kamar da faru sai amma ka je Gaman House su kansu ɗin mutanen Gaman House ta musu nisa duk da suna garin su ma haka suke kallon Gaman House da mutanen cikin gwamnatin abin tsoro asali ma gwamnatin nan suna kallon tana daga cikin wanda basu ba su kulawa ba domin da sun ba su kulawa da ya kamata ƙarshen abin da ya faru da bai faru ba ko da bai ci gaba da faruwa ba Hajiya wannan ziyarar is not enough abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ya koyi ko da tsohon shugaban kasa na Najeriya Olusegun Obasanjo a Plateau State irin wannan abin ya faru a zamanin jamhuriya ta baya lokacin shugaban kasa lokacin Joshua Dariye member mai shugaban kasa ya cire wannan gwamna lokacin da ya fuskanci gwamnan ya dauki layi wani abu mai kama da abilarsa da wani abu so ya an tabbatar da cewa ba zai iya zama alkali akan abin da yake da ruwa a ciki ba ya cire shi ya kawo sul administrator sa ya dora so abin da muke tsarai ko talaka na jaha suke sare shi gwamnati Muhammadu Buhari zai yi da wannan jaha ta Taraba da Benue da Yobe ya kamata a ce ya cire wannan gwamnoni ya kawo sul administrator ya dara ya dora wanda za su tsaya su yi aikin ba tare da kallon siyasa da yake ciki ko interest ba da Zamfara State Zamfara State tana ciki
to duka idan kika kula gwamnonin da suke yin gwamnonin da ake samun wannan abubuwa a jahohinsu duka gwamnoni ne na jam'iyyar APC na kusa da shugaban kasa wanda ya kamata shugaban kasa ya kauda sani da sabo yayi maganin duk mutumin da zai hada mishi wani abu domin cin burin siyasansa
menene ra'ayinka game da waɗannan batutuwa na cewa ya kamata a kafa dokar tabaci a waɗannan jihohi Haladu
eh a gaskiya kan maganar da aka yi a kafa dokar tabaci a jihohi kamar na Borno ko da Yobe da sauran inda tarzoma yake ritsa yake faruwa yau da kullun
Taraba Borno kashe-kashen nan ai ya rabu a Borno ko to Taraba Adamawa Zamfara da Benue
wannan kan gaskiya da yayi kuma na biyu mai girma shugaban kasa ya kamata ya kira ga dukkan jami'an tsaro daga abin da ya kama daga shugaban SSS da na NIA da na DIA mai amfanin polisawa da suke wajen da har wayannan yaran su zo su yi harbe su yi katakata a ɗibi yara mutum ba uku ba hudu ba mutum ɗaya biyu a ɗauka har ɗari da wani abu ai abun kamar tatsuniya ce mu muna ganin abun nan anyan kuwa tatsuniya to tunda aka yi wannan abun har ga yau ba a nuna yaran nan a TV an ce gashi yan Boko Haram da suka saba suke kama sojoji ko polisawa su nuna mana a TV mu gani ba
kuma akwai wani abu guda ɗaya na ishin ba da kuɗi da shugaban kasa yake domin a sake mutane gwamnatin ba ta ki ba da wani compensation domin a sake ta ba ƴan Boko Haram domin su sake wasu mutanen da suka kama wannan abu wannan mulki tazo tana ba da kuɗi tana karbo mutane daga hannun Boko Haram wannan abin zai sa su ma su ci gaba abin ya zama kasuwanci ya zama siyasa ya kamata shugaban kasa ya sani cewa wannan abu ya kamata a yi amfani da matakan tsaro da muke da shi gun kubutar da
Mustapha me shawararka
to gaskiya Hajiya shawara ta bai wuce a dauki duk matakin da ya kamata a dauka ba daga sanda aka debi mutane 110 da kuke magana ina ma'aikata ina air force ina jirage a ce a kasa monitoring din su a sama duk inda zasu je zama ana bin su har su isa inda zasu isa a ce a biya riga ya bata kai gaba daya a wancan magana ta Taraba sarkin Kano ya fada yayi rubutu ya bada list na waɗanda ake zargin ma su suna da hannu a cikin wannan abubuwa a ciki su ma da jami'an gwamnati an ji a dauki mataki mu gaskiya talaka abin da suka fara tunani ba suna tunanin kamar irin abubuwan da ake zargin gwamnatin ba ya ce wannan crisis din kamar yana tafiya daidai da interest din ta maybe akwai irin system na divide and rule da ake cewa ko kuma wani abu da suke ganin dai end result din suke bukata za su amfani da shi zuwa gaba to gaskiya shawara zan iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma za su tsaye za su gyara kafin lokaci ya kure musu
to gashi mun koro hira amma lokaci ya mana halin sa sai dai a madadin
ni Alhaji Mustapha Baka
da
Alhaji Sala Abdullahi Zazzaga
da ni Haladu Adamu Jibrin
ni Madina Dauda nake cewa a kasance tare da wannan zaure a wani jiko muna godiya kware da gaske
to yanzu sai a biyo ni a ji tattaunawa da ni da ɗaya daga cikin ƴan fadar shugaban kasa musamman masu bashi shawara
to da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe
jama'a masu sauraro ana magana da Bashir Ahmad da taimaka shugaba Muhammadu Buhari kan sabbin kafafen yaɗa labarai
dama muna magana ne akan abubuwan da matasa ne suka taifa mun cece kuce kusan ince daga bangarori da yawa na shafukan sada zumunta din ne da makamantansu wanda su ne yanzu mafi yawanci aka fi gani kuma kai ne kake ba da shawara ta wannan bangare sai muka ce to bari mu nemo matashi dan uwansu mu ji ana ta korafin cewa shugaba Muhammadu Buhari akwai wasu wurare garuruwa da abubuwa da yawa suka faru da ya shafi ko annoba ko ta'addanci ko kamar misali sace ɗan matan da aka yi adabci sai gashi Buhari bai je wurin ba kuma ba a ji cewa ga wani tsarin tafiya ba a lokacin har zuwa lokacin da aka yi bikin ƴar gidan gwamnatin jihar Kano wato Abdullahi Umar Ganduje wanda kuma an ganshi ya je wannan daurin aure wanda hakan ya ja cece-kuce sosai wanda wasu suke ganin cewa yanzu ziyarar da ya fara ma aihu bayan hari ne da farko kana da abin da zaka ga mana Malam Bashir Ahmed
shi duk wanda ya san harkan gwamnati ita gwamnati komai ana yin sa da tsari komai yazo dole sai an bi shi tsarin nan in za a yi komai a yanda yake ko yaya to lalle ba gwamnati bace ba har gwamnati take ba shugaba Muhammadu Buhari duka abubuwan da yake kamar yanda ya faɗa a ziyarar da ya kai jiya jihar Taraba yace ba wai yana zaune duk da abin da yana faruwa bai sani ba ba abin da zai faru a Najeriya bai sani ba duk abin da ya faru yana sani kuma ana abin yana faruwa ake daukan matakin da ya kamata akwai jami'an gwamnati sannan akwai kuma shugabannin rundunar tsaro ta ƙasa duk abin da ya faru misali zan dauki misali kan sace ɗan matan ƴan makaranta garin Gabci na jihar abin da ya faru bayan abin ya faru shugaba Muhammadu Buhari ya sa shugabannin ya sa jami'an gwamnati da farko domin a lokacin ko da ƴan jaridu da sauran mutane suna cewa an sace su suna cewa ba a sace su ba har makarantar da su kansu ba su tabbatar ba har gwamnatin jihar Yobe idan za a tuna sun fitar da sanarwa guda biyu ɗaya suka ce bayan an yaran nan an sun fara dawowa gida wasu har sun dawo iyayen sun fada wa sun tuntuɓi gwamnati sun sanar da su cewa wasu sun dawo daga bayan ma suka sanar da cewa sojoji sun samo fiye da rabin waɗanda mutanen da aka sace ba ko su aka rasa su a makaranta a cikin daji har ma suna gwamnati don gwamnatin jihar yadda za a kai su da ruwan su a haɗa su da iyayensu daga baya-bayan hakan gwamnatin ta ƙara fitowa ta ce ai ko mutum ɗaya ba a samu ba a cikin waɗannan ƴan mata to kaga idan da tsarin shugaban ƙasa da abin yana faruwa ya fito ko yau ƴan ƙasa jawabi cewa ƴan matan cikin a yan matan da ci da aka sake ɗin nan sun fara dawowa ko yau da ci ko kuma ai ga shi har guda 50 fiye da 50 ma sun dawo kuma daga baya a zo a ce ai ba haka ba ne bayan da yawwa bayan da rashin shugaban ƙasa kuma ana cewa an sace ba a sace ba an sace ba a sace ba ita ce tafi ce ga wannan dole yana da jami'ai da za su
tabbata
sun faɗa musu ga halin da ake ciki bayan ana cikin wannan da sassafe washe gari ita shi jami'an gwamnati ciki da ministan tsaro na ƙasa da ministan yaɗa labarai da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati su bi jihar Yobe su gano me yake faruwa suka je jihar Yobe suka gana da gwamna sannan suka tafi har makarantar garin Dabci suka zauna da jami'an makarantar nan suka faɗa musu da halin da ake ciki da halin da ake ciki yayin da aka shiga makarantar ga waɗanda har yanzu ba a san su ba da mutane suna cewa ma ɗari ko ɗari da ɗari ko da wannan amma da gwamnati sun ji saboda gaskiyar gwamnatin da jami'an gwamnati suka zauna da su shugabannin makarantar suka faɗa musu mutum ɗari da goma ne ba a gani ba aka fito aka faɗa wa 'yan ƙasar cewa mutum ɗari da goma ne ba a fito ba a gani ba amma ga abin da shugaba Muhammadu Buhari ya nemi wa shugabannin rundunar sojojin sama da su ƙara wasu hafsoshinsu da shugabannin da sojojin ƙasa ƙara wasu hafsoshin a wannan yankin domin a gaggauta a nemo su.
A nemo su
sannan aka fitar da jawabi daga shi shugaban ƙasa har ma yake ba wa iyayen yaran haƙuri cewa su yi haƙuri abin da ya faru amma gwamnatin ta za ta yi duk iya abin da ya kamata domin ganin an kubutar da an kwato waɗannan yara daga hanyoyin kasa da suka ɗebe su.
Eto amma ka
ga anan
yawa
anan in ka kalli bayanin ina so in kalli bayanin anan za ga ita gwamnati komai za ta yi sai da tsari ko yaya yanzu dukkan abubuwan da suka faru ba iyayen da ci ba kowanne ba a wanda ba sa committee ba committee wani shi ne za su je su zauna a dukkan mutanen da suke da ruwa da suke a wannan abun zini ne yake faruwa daga wannan bangaren ne yake faruwa daga wannan bangaren domin a tabbatar da cewa mene ne ya faru amma kace za ka zo ka ɗauki mataki ba tare da ka san mene ne ya faru ba za ki ɗaukan matakin da gaba ta zo kana da na sani ko ana na dama bayan shugaba Muhammadu Buhari ya karɓi duka wannan sakamakon wannan kwamitocin da ya naɗa inda ya kan zai rahotanni tun daga kan rigima tsakanin Fulani da makiyaya da rigima tsakanin ma irin ɗan wasu ƙabilu haka duka ya karɓa sai kuma yanke shawarar cewa zai bi duka wannan garuruwan zai zauna da mutanen garin nan ya musu jaji ya musu jinjiri kuma ya faɗa masa irin aikin tukurin da gwamnatin suke domin ganin an kawo ƙarshen irin wannan faruwar abubuwan wanda aka sace daga an dawo da su wani iyayensu sannan waɗanda kuma rigima ce ya faɗa musu yin ƙoƙarin da gwamnati suke domin a ga an kawo ƙarshen irin wannan rigima yankin su.
Bashir, za ka ga abin da ya sa mutane suka fara wannan cece-kucen yawanci an kalli cewa gwamnatin APC da ta zo gaba ɗaya lokacin ba irin laifi da bata ɗauka ta sa ƙafa ta buga shi kan fuskokin tsohuwar gwamnatin Goodluck ba cewa irin waɗannan abubuwan in suka faru yana ƙasa a gwiwa wajen kafin ya ziyarci irin waɗannan wuraren. Ina ga abin da ya sa mutane kenan suka yi muku cafa cewa kun zage su waɗancan sai kuma gashi kuma kun yi abin da suka.
Ai yanzu kamar na ɗauki misali da abin da ya faru da 'yan matan Chibok da 'yan Dokici. In za mu yi kan ma'adalci mu kalla mu gani ne ya faru kusan abubuwa ne iri ɗaya amma yadda gwamnati ta ɗauke shi ba iri ɗaya ba ne ko kaɗan. Ina tuna lokacin da aka sace 'yan matan Chibok duk kaɗan Najeriya ya sani da ciwon kafin gwamnatin tarayya ma ta yi ciwon an sace 'yan matan sai dai ɗauke ta kusan watanni biyu ana tsakanin gwamnatin jihar Borno da gwamnatin tarayya gwamnatin jihar Borno da ce an sace su. Gwamnatin tarayya da ce ba a sace ba ana yi ne domin a shafa wa shi shugaban ƙasa na wancan lokacin bikin kanti. Wannan ko baƙin jini wannan kowa ya san an yi haka amma ga ko awa ɗaya wannan gwamnatin bata musanta cewa an sace ba sannan ba ta kuma ba ta ce kuma ba za a ɗauki mataki a kai ba. Wanda shi ne ma yasa har aka ɗebi wani wasu manya-manyan sojoji aka mai da su waɗannan yanki domin a gani ƙwarai da gaske. Wani gurin sama wanda za su duba daga sama suna can suna dubawa domin shi sannan kuma mutane su gane cewa ko da an gano fa waɗannan yaran aka sace a cikin daji ya sace ruwan sama sai an bi ta hanyoyi na tafiya da ƙwarewa domin a kubutar da su
cikin lafiya da kuma da lafiya
a kan su ba kuma yawa domin da rai da lafiya domin ka zo kashi sai kashi wanda suka sace su ba su gaba ɗaya abin ba ɗaya ba ne ba ko shi zuwa Muhammadu Buhari kamar da ke faɗa maka a jiya magana da ya faɗa ya ce shi baya so don an yi abu sai dauki kafa ya tafi inda ake abin nan ya zai musu jawabai cewa ko kaza ko kaza ko kaza wanda kuma a ƙarshe abin nan ya zai ba haka
yake kara ya mai alashi
zai yi faɗa musu ga abin eh ko kuma zai yi musu magana irin ta siyasa shi kuma ba gaskiya ce duk abin da zai faɗa sai yake so baya so ya faɗa wani abu wanda ba gaskiya ba shi ne dalilin da yasa ake dakatawa a gani in kuma za mu ɗauki wannan kamar da kake a wancan lokacin gwamnatin mun shigo muna ta zargin gwamnatin shugaba Goodluck ɗaya da gaske inda sun ɗauki mataki irin waɗannan da muke ɗauka yanzu ba za mu ƙalubalance su ba zan iya tambayar kamar ko tambayar masu saurare tun da aka sace 'yan matan Chibok kusan 300 guda nawa gwamnatin shugaba tsohon shugaba Goodluck ta sama babu amma mu mun zo mun gaji a wurin shugaba Muhammadu Buhari saboda irin gaji cewa fiye da 'yan mata 100 a cikin waɗanda aka sace din na 'yan matan Chibok waɗanda har wasu na tunanin har abada ba za su dawo ba su iyayensu ma sun ma fara fidda rai amma da ƙwarewar gwamnatin da mai da hankali yau da su wasu su da dama daga cikin tunanin suna tare da iyayensu wasu ma an ƙara ɗaukar nauyin karatun sun tafi sun ci gaba da karatu aka lakcaroli da aka sake a 'yan kwanaki a jihar Borno sun dawo da wasu jami'an gwamnati ko da su ma 'yan matan da ci kamar irin kai da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta sa, ina tabbatar wa 'yan Najeriya in Allah ya yarda sun kuma za su dawo kuma cikin koshin lafiya.
Allah Ubangiji ya nufa. Me yasa kuka yi tunanin cewa don haka mutane suka kalli abin cewa sai da aka ce kun tafi bikin yar gwamna a misali a Kano ne sannan za ku zo ku ce ai gashi nan ai kun tsara za ku je wuri kaza har ma ya fara. Me yasa ku matasan da kuke bashi shawarwari ba ku bashi shawarar kila anya bai kamata a fara sanarwar cewa za a je can ba kafin lokacin zuwa biki saboda kan mutane da masu ta bulala?
Da zo ai amai a lashi kuma ita gaggawa ta ce gaggawa aikin shi din ne. Domin kuma a ɗauki wani riba a ce irin ta siyasa.
Ba ku kwasa da ku yi amai ko lashi?
Ai amfani da siyasa. Ai amfani da wannan damar siyasa a ce an je ne domin a siyasance kwalo ma ba a ji ba. Inda ake yana ɗaukar irin wannan dalilin domin siyasa a amfani da wannan damar da rayukan mutane a sa siyasa a cikin shugaba Muhammadu Buhari ko kaɗan wannan baya tare da shi.
To
shi kuma aure a ƙasar Hausa ko in ce ko a ina duk wanda ya san aure kafin aure ba rana ɗaya ake sa shi ba. Wani auren ma yana kawai shekara ɗaya da sa ranarsa. Iyayen waɗannan da angu da amarya sun ɗauki shugaba Muhammadu Buhari
sai da watan da
suka gabata. Kuma ba su tabbacin cewa zai je ɗaurin aurensu. Don haka da min da ya sa yake kuma duka wanda ya je ɗaurin auren. Ina wurin sauran al'umma suna wurin. Shugaba Muhammadu Buhari ko awa ɗin biya Kano ba. Abin da ya kawo shi daga filin jirgin Mara Aminu Kano da aka sauka. Ba inda aka tsaya sai gidan sai masallacin gidan sarki. Ana ɗaura aure ana yin fatiya. Ko ruwa shugaba Muhammadu Buhari bai sha a Kano ba. Ko ruwa bai sha bai aka jiya aka koma airport. Ya ɗauki jirgi aka dawo Abuja. Bayan sauran baƙi sanin suka dawo suka tafi wurin cin abinci. Wannan ina ƙara tabbatar wa irin shugaban da muke tare da shi. Bayan da za a yi ko kai a matsayinka na mutum da kake zaune haka a gaishe ka ɗaurin aure a matsayin babban bako amma ka zo a matsayin ka ma na wani a ɗaura auren kuma ka tafi baka kowa baka sha ba bayan gaishe nan an kawo
ya kamata da kun ɗan daddare
wannan ne ce lalle to akwai shi ma rashin zimani da rashin jin daɗin abun kuma bayan ɗaurin auren sannan report ɗin zuwa wannan jihohin ya zo wanda mutum na shugaba Muhammadu Buhari yake da shi a jiya amma aka cancel din mutum din wato aka daga shi kuma aka soke shi ya tafi jihar Taraba. Jiyansa Taraba sai da ya karɓi rahoto daga su jami'an tsaron da suke ƙoƙarin kawo ƙarshen rigimin da ake a Taraba da sauran ɓangarorin ƙasar nan. Wanda kuma abin da ya je sanarwa da 'yan jihar Taraba kenan shugabannin al'umma da sarakuna da sauran Fulani da makiyaya wanda duka an zauna da su. Kuma ya sanar musu cewa ga abin da ake yi inda ku ya je kafin kwatsun zai ce musu ga abin da za ni amma yanzu ku ya faɗa musu ga abin da gwamnati ke yi domin a kawo ƙarshen abubuwan da ke faruwa kuma ko da a jihar sauran jihohin da zai je jihar Benue zai je jihar Yobe zai je jihar Rivers duka abubuwan da zai tabbatar musu kenan cewa ga abubuwan da gwamnati take yi wanda suke jihohin za su ga abubuwan lalle abin da ya faɗa haka ne ana yin sa a jihohin su.
To mun gode sosai Malam Bashir Ahmad mai bama shugaba Muhammadu Buhari shawara akan harkar kafafen sadarwar zamani mun gode kwarai da ka samu lokaci kai magana da mu.
Kwarai na gode sosai kuma ina ji a cigaba da yau shugaba Muhammadu Buhari addu'a Allah ya ba da ikon waɗannan 'yan mata da aka sake Allah ya dawo mana da su cikin ƙoshin lafiya kamar yadda su daga cikin 'yan matan Chibok suka dawo kuma sauran ma ake ƙoƙarin ganin an fito da su daga hannun waɗannan azzayawan mutane.
To amin amin Bashir mun gode sosai sai wani lokaci.
Na gode kawai.
Na gode.
In ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama.
To kin ji dai kar 'yan fadar shugaban kasa su ce an yi tuya an manta da albasa shi san ba su tasu damar sun karata nasu kan kamar yadda mutane suke da damar su ma su koka.
Haka yake.
Yauwa to Bashir Ahmed mun gode sai a ci gaba da ba da shawarori masu kyau kuma masu inganci da za su bar da jaki da gaddama. Yanzu kan a madadin 'yar uwa
Hafsat Maina Muhammad.
Sai kuma Daniel Brown da shi ne ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean. Gobe in Allah ya kai mu za mu sake juyowa da wani sabon shirin da ya shafi harkar lafiya cikin shirin yau da gobe shirin matasa suna.
sunana Usman Ahmad Kabara kamar yadda na ga muku.
Muryar Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.